ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. تجيا أكراتم الله مدوك تنسركي يا غيا من إرن نعمة دي ودن أدم ودن باش أبو بوا wanda bai san hakikanin sirrin da ke cikin wannan abubuwan ba sai shi kadai Allah madaukake sarki shi dan adam kawai an hore masa abubuwa ne yana amfani da su amma bai san hakikanin sirrin da ke cikin wannan abubuwan ba kaga da sun irin su akwai maganar iri wanda ake shukawa bai san ya irin yake zama iri ba daga ci akwai ruwan da yake sauka bai san yaya ruwan yake haduwa ya zama ruwa ya sauka a shashi a matsayin ruwa ba daga ci akwai irin abin da zai kyasta wutar da zai sarrafa ya biya bukatar sa ta yau da kullun wannan wutar ta kama ta zama wuta ta yi aikin da za ta yi ba to dan haka waɗannan manya manyan ni'imomi da Allah ta'ala ya yi wa dan adam cikin su akwai gwaggwaban ilimi wanda yake nuna wahadaniya ta Allah madaukakin sarki Allah ya to fasabbih bismi rabbikal azim ya kai wannan shugaba sallallahu alaihi wa sallam sai ka ci gaba da tasbihin da aka sanka da shi dama an sanka akan tasbihi inda shi tasbihi ya zo da sabbaha ya zo da yusabihu ya zo da sabbih ya zo da mabinsa kenan ya zo da mubari'i ya zo da amri shi ma'aikin Allah abinda aka san shi da shi kullun shi ne tasbihi abinda aka san shi da shi kullun shi ne istighfari sau 70 a kullun ko fiye da sau 70 wata riwaya ta ce sau 100 waɗannan abubuwa da ma'aikin Allah yake ci gaba da yin su kodi yaushe shi tasbihi tsarkake Allah kenan istighfari neman afuwa da kauda kai daga zunubai shi kuma baya zunubai to istighfarin sa menene kenan aka ce istighfarin sa daidai yake da tasbihin sa yanda zai zo yace subhanallahi wa bihamdihi yace allahu akbar yace walillahi alhamd to in yace astaghfirullahal azim irin wannan ne kai ne kake da bambanci in ka nemi gafar ubangiji laifuka kai idan kana da tasbihi ko tahmidi kana yin zikiri ne ko kana yin tahlili ko kana yin tahmidi amma idan kana astaghfirullah alazim to ma'ana laifuffukan da nema ka ya Allah da wanda na sani da wanda ban sani ba ubangiji ina neman kai min gafara shine astaghfirullah alazim shi yasa sai muga istighfarin da ake nakalta mana yana dauke da istighfari yana dauke da hailala yana dauke da zikiri kullum wanda yake cikin wannan matafiya tamu yana da istighfari kwaya 230 guda 100 zikirin safi zai istighfari 100 guda 100 zikirin wato istighfari lazimin la'asar zai yi guda 100 guda 30 zai istighfari 30 lokacin wazifa kaga 230 kenan kullun sai ya nemi gafarar Allah sau 230 wato kenan su zubai kamar waɗansu virus ne a jikin ɗan adam waɗansu bacterias ne ƙwayoyin cuta ne zunubai a jikin ɗan adam tabi'ai da suka san haka akwai Ar-Rabi ibn Husayn Allah ya ƙara masa yadda ba shi da lafiya sai aka zo aka same shi yana kwance a kan jinjar ajali sai aka ce an yi bakin masana magani daga kasashen Turai daga kasashen Indiya da kasashen Farisa ko mu kira maka su su taya ka neman magani sai ce kar ku ba kanku wahala yake gaya wa 'ya'ya kar ku ba kanku wahala ai wato likitocin da suke yawo a duniya daga India ko daga Farisa, mamakin da nake yi, iyayensu shekara 200 nan baya ban ga iyayensu ba sun tafi. To wanda suka kasa magance wa kansu mutuwa, yaushe za ka dogara za su baka lafiya? Ai ni na san ciwon nan nawa. Suka ce me ye ciwon da ka wuce zunubai? Ina nan kuma kullun ina kone zunuban. Dama an ce ana kone zunubai ta hanya guda biyu. Ana kone zunubi ta hanyar istighfari, ana kone zunubi ta hanyar sadaka. A sadakatu tudhi'ul khati'ata kamar dhi'ul ma'un nara. Zunubi yana wato sadaka tana kashe zunubi kamar yanda zunubi ke kashe wuta. Kaga idan jikinka yana da wata bukata ta musamman, ka auna kanka a sikeli nauyi ya kai nauyi, sai likita ya ce maka da Allah ka dinga dan motsa jiki nauyinka ya ragu, ka je ka kone nauyin da ke jikinka. To shi istighfari yana kone zunubai ne a jikin nan adam. Saboda haka yake cewa da su ku kyale ni in ci gaba da neman gafara, ina neman gafara kullun, zunubai da suna ƙara konewa. To kai dan adam kullun wannan istighfarin da kake ba kowa kake wa ba, ka ne wa kanka ne. Ka zo kai halalarka 300, ka zo kai salatin annabi da siga kaza 200 a lazumin safe da lazumin la'asar, da siga kaza kai 12 a lokacin wazifa. To idan ka hada halalarka, ka hada istighfarinka, ka hada salatin annabinka, to ka dauka ka hada waɗansu magunguna dos guda uku, da wanda zai maka maganin zunubai, da wanda zai ƙara maka lafiya, da wanda zai sa maka nishaɗi da kuzari a jikinka. Su kake sha kullum cikin aikin ka na lazumi ko wazifa. Dan adam ba zai gane wannan ba. Wanda zai gane wannan sai wanda aka rufe idanunsa na duniya, aka bude masa idanunsa na lahira, zai ga wannan. Zai ga lalle ashe Allah yana son sa da ya sa shi cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yana son sa da ya hada shi da bayin Allah suka nuna masa yadda zai magance wa kansa zunubai. Saboda haka ya Rasulullah fasabbih, ka tuka bayin da yin tasbihi bismi rabbikal azim, da sunan ubangijin nan naka al azim, mai cikakken girma, mai cikakken matsayi, mai cikakken wato uluhiyya, mai cikakkiyar rabbaniyya, mai cikakkiyar rahamaniyya da rahimiyya. To daga shi kadai ne ubangiji madaukakin sarki. Na'am. Wa innahu laqasamun, lallai fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, Allah yake cewa ba sai ne maka rantsuwa, bi mawaqi'in nujumi, da ainihin mafaɗar taurari ba. Taurari suna faɗowa, yaushe suke faɗowa? Ko dai faɗowarsu a sakamakon kusancin alkiyama, ko kuma faɗowarsu a dalilin cewa lokacin faɗuwarsu ya yi lokaci yanayi kaza ya shiga. Ana kiran wannan mawaƙi'un nujum. Allah ce ba sai dai maka rantsuwa ba, bi mawaƙi'in nujum, da ainihin mafaɗar taurari. Ma'aikin Allah ya gaya mana cewa annujum su ne alkawakib. Wata rana an yi sallar asubahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai da ya idar da sallah ya juyo, sai ce kun san dai ubangiji ya ce in gaya muku in tambaye ku? Suka ce a'a. Sai ce to cikinku akwai wanda ya wayi gari yana mai imani da Allah, yana mai kafirce wata wayari? Akwai wanda ya wayi gari yana mai imani da taurari amma yana kafirce wa ubangiji? Sahabbai suka ce ya Rasulullahi, kamar yaya abin yake? Sai ce jiya ba an kwana ana ruwa ba? Da haka ne ya Rasulullahi, an kwana ana ruwa. To tun da aka kwana ana ruwa, watakila wani a zuciyarsa ya kudirce cewa ai tauraro kaza ne ya kama shi ruwa sai ya sa ruwan ya zo kaga wanda duk ya kudirce haka wato idan tauraro kaza ya kama taurarin ruwa ne kenan su sarfa da ake fada idan sun kama dole ruwan sama ya zo a ruwan sama wani iko ne daga cikin ikon Allah madaukakin sarki wanda kai ce kai Allah da ikon sa Allah ya ba mu ruwa jiya to wannan ya kara imani da Allah ya kafi cewa taurari wanda kai kuje ce ka tauraro kaza ne fa ya kama ai duk wanda ya ga yanda yanayin ji yake ya san lokaci kaza ya kama ai lokacin ruwa yayi to wannan ya kafi cewa Allah yayi imani da taurari shi Allah ne yake so abin da yake so ka yadda shi ne Allah amma wannan ba zai hana kuma a nemi sababi ba sababin nan shine idan baka da lafiya ko ka ji kakasha ko ka shafa ko ka tafasa ko ka tsarafi daga me daga kayan da Allah ta'ala ya hore maka da magani kana da itikadin cewa wannan dai dan dai an ce a nemi magani ne amma ko ba ai wannan ba za a warke amma Allah ya yarda ka nemi magani tadawu ya ibadallah fa inna Allah ta'ala ma anzal da'an illa anzalahu dawa shi ku nemi magani ya bayin Allah Allah bai taba saukar da ciwo ba fa je sai da ya saukar da maganin wannan ciwo da haka ku nemi magani ya ku bayin Allah shi yasa mutum ba lafiya sai nemi magani a tsari na Allah ko baka ci abinci ba za ka rayu amma Allah ba haka yake aje abuwansa ba sai ce ka ci abinci shine sababin da zai baka koshi amma koshin yana hannun Allah koshin yana hannun Allah in ka dama sai kai tafi kai tafi kai tafi amma ba koshi ba to koshin yana wajen Allah shi yasa idan Allah ya cire abinci ya cire masa albarka sai kaga ko raba ba zai a gida baya auki kun saba dafa kwano biyu a gidan a zuba wa kwanon kowa kuma ai baki su zo su ci abincin su tafi har ku kai kuna dafa kwano biyu da rabi da ke za a yi huta ne dalla dan uwa a diddillawa kowa a kwano idan ba ko ya zo a rasa ya za a yi da shi a duniyar nan mata gida idan mai imani ce sai ta ba wa bakon nata ta nemo taliya ta barar da ka ta sa mai da yaji da shi to wannan kwano biyun ga abin da yake kwano biyu da rabi ga yanda yake me faru akwai wata albarka cikin abincin Allah ya zare ta yana daga cikin abin da yasa ma'aikin Allah ya koyar da mutane wata tarbiyya ke da wajen cin abinci idan an sa muku abinci a faranti an kewaye to kowa da kowa ya dinga gutsura iya daidai gaban sa ana gutsura ana gutsura ana gutsura har a haɗu a tsakiya karka dinga yagasa ta sama nan albarka take sauka tana gangarawa cikin abincin kai ba kana di ba kana ci kana di ba kana ci Allah da ikon sa kafin a zo inda zaka mika hannu ka kamo ya tsammari sai ka ji ka koshi wancan ya ji ya koshi wancan ya ji ya koshi wancan ya ji ya koshi kuma ga abincin yana nan me ya faru tsakiyar nan da baku cire ba ta nan Allah yake bugar da albarka tana nashi abincin ku ba kuna cin albarka shi yasa Allah yake tabarakallazi biyadihi al-mulk albarkatun ubangijin wanda mulkin komai nasa ne wannan albarkatu na Allah da yawa suke mutanen da albarkaci a cikin rayuwarsu mutanen yanzu yawan abu ne a cikin rayuwarsu yawa abun hannu shi ne a cikin a rayuwar mutanen yanzu amma mutanen da albarkaci a hannunsu saboda tarbiyyar da suke da ita da yanda suka sallama wa Allah sai ka samu babban malami an sallama masa kowa da kowa ya miƙa masa wuya in ya daga hannu ya ruka yanzu nan Allah zai yi idan ka diddige karatunsa iya na sallah ayi ne madaidaita a littafi a ina ya tsaya da ƙyar in ya ƙarasa a hadari me yasa ka ƙarasa a hadari ba can ƙarshe wannan tozan a hararin shi ya kore shi daga wata bai ƙarasa ba wai za su halma amu wannan gurin shi ya kore shi daga karatun ahalari wani gurin suke cire shi lanyar huta ko mutun yazo gurin ba zai huta ba har yanzu karatu ya dinsa ba ya san inda zai gane wannan gurin amma abin sha'awa duk wata mas'ala sai ce ai bangata a halali ba kuma tana ciki an taba samu irin wannan mas'ala an kata gaban malamin a halali na mutane wajen guda shida sun hadu sun kashe mutum daya wani ya bada shawari ya kawo makami wani ya kawo guba wani ya kawo kaza sun hadu sun kisan kai amma mutum ɗaya ne ya aikata aikin wannan gudunmawa suka bayar aka zo ya za a yi da sai ce a kashe su duka haba malam kai da karatun ka bi wuce a halari ba kai kawa da hukunci ina ne kika ci da a askari aka ce ko a ibiya ko a risala ko a adawi ko ko a karamu ko ko a mutuna ko ko a mudawwana kawai ka ce da mu a halari sai ce a kwarai daga ce mai halari ne ya faɗa ai idza ta'ayyanatin najasatu usila mahalluha idan da ta ta bayyana a wanke iyayen ta bayyana wa idil tabasat amma idan ta rikice an tabuye an kasa ganinta musulun sau kulluhu a wanke duk babun gaba daya saboda haka idan kun san wanda ya kashe shi shi kadai za a kashe amma idan ya ce wane ne ya kawo guba wane shi ya kawo makami wane shi ya hada shawara kowa kuma yana taba shi bane wai ne taba sarki nan idan an sabu rikici musulun sau kulluhu a wanke duk babun gaba daya su ma gaba daya tattara su a kashe su ba ka tana cikin ahalari hukunci bayan da za a yi to amma yanzu mutum ya iya ja maka nasi ya kawo ma hadisi ya mata harijin hadisin yana faɗin hadisi sai ce maka hadisin yana ce littafi kaza shine ma hadisi na kaza yana faɗin aya sai ce sura ta kaza aya ta kaza amma albarkar ba babu albarkar babu to ashe albarka Allah shi san me ake kira shi albarka abin da ya sanya wa albarka shi ke dauke da albarka tabaraka allazi bi yadihi almulk to ashe ubangiji a cikin irin yanda yake san bayi su sallama masa su dauka cewa babu wanda yake yin wani abu sai Allah illa iyaka sababi idan sababi ya zo shari'a sai ta karba an san cewa hakikanin wanda yake kashewa shine Allah amma wanda ya dau makami yayi kisa shari'a ce a kashe shi saboda shine sababi Allah sai ce na yarda da wannan sababin hukuncin sa a kashe shi don kada a rataya wa Allah cewa ai Allah ne ya kashe shi shi yasa wannan bashi da iko da kashewa kowa ya kashe kowa a ciki kenan kowa ya kashe banza to ake a rayuwa ba so ake a mutu ba wa innahu laqasamun hakika wannan shi littafi wato wannan rantsu wannan law ta'lamuna da ake za ku san yanda lamari yake azimi rantsuwa ce wato ta kasance mai girman gaske Allah ta'ala ya rantsuwa bi mawaqi'in nujum Allah ke ba sai ne muku rantsuwa da mafadan tauraro ba lalle wannan rantsuwa ta kasance rantsuwa ce wacce ta zo daga wajen Allah madaukakin sarki na'am
wa in innahu lamra'anun karim fi kitabim matnun
to ga abinda ake ce da shi jawabul kasabi Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim wannan rantsuwar babba ce to menene jawabin rantsuwar ana kiran wannan jawabul kasabi in kace da mutum kaga wallahi me ya kasa kunne to me kaga wallahi na gan shi jiya shine jawabu kaga wallahi jiyan nan ya tafi jawabin rantsuwar kenan to da ka idan kaga rantsuwa ta zo to akwai abin da ake saurarawa a ji cikon bayani kamar sunan annane da khabarinta wani mutum ya taba zuwa cikin kiran sallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kuskure ne wannan ba daidai ba ne ashhadu anna muhammadan rasulullah haka ake cewa lamun kai mata rufu'a in kace ashhadu anna muhammadar rasulullah na ce da cewa annabi muhammad manzon Allah nan sai a jira me yayi ko me ya faru ko bai yaje to kaga yanzu idan na social media yana sanya sharri sai da iya wannan lafazin na su shiga malam sai ya kira karfi ya kasa lafazin ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ne sharri na social media iya wannan abun zai da zaki kun ji yanda malam yake karatu a masallacin shehu radiyallahu ta'ala a ce wani shi limamu masallacin shehu amma jiwa abun da ya fada kaga ashe kenan sau da yawa wani abin da dan tsushe da bidai ya fade shi kar ka dora ah wani abu yake so ya bukatar sa sai ya ki ya bukatar sa ya jona ya cille sharrin sa a duniya to inna ko ku anna suna da bukatar jawabin su ashhadu na shaida anna muhammadan cewa annabi muhammadu rasulullahi manzan allah kar shi kenan ga inna ga sunanta ga khabarinta amma kace ashhadu anna muhammadan rasulullah na shaida annabi muhammadu manzan allah nan muna ta jira mu ji me zaka cika mana labari ya ce ne ko fa ya fada ne ko fa yayi kaza ne ko yi wani abu ne sai ka ga ya bane da me ya faru to allah ta'ala da ya rantsi a can ga jawabin rantsuwar innahu haqiqa shi wannan littafi dake hannunku kuke karanta shi la qur'anul karim alqur'ani ne mai girma menene alqur'ani alqur'an bima'ana ma taqra'unahu abinda kuke karanta shi amma abinda ake ce da shi alqur'ani kalamullahi zantan allah almunazzal wanda aka saukar da shi ala nabihi ga annabin sa ko wani annabi an saukar alqur'ani a muhammadin annabi sallallahu alaihi wasallam almahfuz fi suduri wanda yake haddace a cikin kiraza a cikin zikata kenan almaktubu fil masahib wanda yake rubuta a cikin wannan takaddun sai ke tsiri shi alqur'ani to alqur'anin nan ba halitta ne daga halittar Allah ba sifa ce daga cikin sifofin Allah shi alqur'anu sifatun min sifatillah shi yasa ake ce shi qadimi zantan Allah qadimi yanda Allah yake da sifar idan haka alqur'ani ma qadimi ne zantan Allah ne sifar Allah ne ke sifar Allah kuwa tana da sifar al-qidam kuma tana da sifar al-baqa' nan ga ba zai kare ba to wannan sai yasa alqur'ani gairu makhluqin ba abin halitta bane to ya yake القران صفات الله صفر الله شيني القران wanda kuke karanta shin nan wanda Allah ta'ala ya alƙawarin kiyaye shi har abada ba zai samu canji ba yanda ake karanta shi zamanin annabi haka ake karanta shi yau haka ake karanta shi gobe haka za a ci gaba da kantawa har gaba da gobe innahu alquranul karim littafi ne alqur'ani karim mai girma fi kitabin makanun a cikin wani abin da aka rubuta shi na lauhul mahfuz makununin wanda ya kasance abin killacewa abin kiyayewa wani abu ba zai taba shi na gurbatawa ba wani abu ba zai taba shi na kazanta ba wani abu ba zai taba shi na tauyewa ba babu abin da zai cije shi na tawaya fi kitabin makanunin yana nan gurin abin da aka rubuta shi makanunin abin kiyayewa daga Allah na'am
la yamassu illa almutahharun
la yamassu babu wanda zai shafi wannan alqur'ani illa almutahharun sai tsarkaka to wannan ladin nan shin lafi wacce take ba da labarin kada a taba shi aya take nahayin kada a taba shi ko ba tana ba da labarin babu wanda zai taba alqur'ani sai mai tsarki duk wanda ka dauka yayi kada wanda ya taba alqur'ani kaga la annahiya take nahayi take kada wanda ya taba alqur'ani illa almutahharun fi tsarkaka to anan ba aka sami a maganganu da fahimta ta malamai wanda wanda ya dan dandana almajirci ya san abin da malamai suka ambata game da wannan su wani ne almutahharun wasu malaman suka ce su ne mala'iku su ne kadai suka isa su rako alqur'ani daga inda yake su kawo annabi su suke da sifar duhuriyya tsarki kuma duhuriyyar da nukusani babu cikin wannan duhuriyar ta su abinda zai sa tsarkin ka ya kare ba bacci bane ko fitar da habati ko yin hadasi to su ba sa yi kaga kenan suna da takakkiyar dahara zatiya sai aka ce a wannan ai dama ba sai an faɗa ba amma ba su ake nufi ba ba ne taba alqur'ani illa almutahharun sai annabawa su kadai suka isa su kalle shi daga hannun mala'iku saboda su ma annabawa suna da sifar at-tuhuriyyal kamila tsarki cikakke idan kaga annabi yana yin alwala ba dan alwala ta kare bane sai dan ya koya muku yadda shari'a take in kaga ya je bayan gida ya sa ruwa ya tsarkake ba dan ya wanke na jasa bane yana koya muku yadda shari'a take ne inda ake abin da yake fita daga cikin su zai za a bashi hukuncin najasa ai da ba shafi tsarinsa ba sallallahu alaihi wasallam sai a sha kuma a zauna lafiya ba wannan abin da ake cire shi zalli na fitsari shi na za kafa almiski kanshi haka yake shi yasa dukkanin abin da yake fita daga jikin annabawa musamman shugaban halitta ana kiran shi fadalatul anbiya rara wai ma'ana abincin da ya shiga jiki ya karba wanda jiki bai karba ba kai naka sai ya zama na dasa shi kuma na sa shi zama dora guwa shi ne fadalat raguwa wanda jiki bai karba ba kai kuwa naka jiki ya karba wanda jiki bai karba ba kai naka sai ya fito sunansa na dasa ko bayan gida ko gawayi ko amai amanka idan kai bayan ka ci abincin an tatsa masa madarma ma yayi digestion ya narke ya zama ruwa kadadde ka ama yadda shi najasa ne duk inda ta baka sai ka wanke amma idan yanzu ya shiga cikin an matsa masa madarma ma bai gama narkewa ya zama gundar ruwa ba kana ganin dan waken da kake fito fito kana amansa ko doya da kwanda kake kana ganin zatin ta ko dumaman da kake kana ganin sa bai zama da jasa ba in ka wanke ka kyauta in baka wanke ba kai sallah da shi sallah ka tana nan amma idan annabawa suka yi irin wannan lafiya lafiya dahiri ne idan suka fitar da bawali dahiri ne suka fitar da najasa wato bayan gida dahiri ne to su wane ne al-mutahharuna nan aka ce su ne annabawa su suke da tsarkin da za su tafka daga mala'iku su isar wa halittar Allah biyu kenan ko wani kaulin yace a al-mutahharuna din nan masu imani su ne al-mutahharuna masu imani saboda me innamal mushrikuna najisun ai mushrikai najasa ne da gwalo ne shi yasa sayyida sayyidina Umaru yake ba da labarin sanda ya shiga ɗakin ƙanwarsa zai gaishe ta a lokacin da ya ɗauki takobi zai je ya yi wa ma'aikin Allah abin da ba daidai ba sai ya ji tana karatun alƙur'ani amma ana samun birewar ayoyi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali sai kasa kunne yace wannan magana ba magana mutum ba ce ina ku ta koyi wannan sai ce ƴar uwata me ya faru sai ce wani kai ne ka shigo san da zuwa kika gaisa na ji kina karanta wannan ja alqur'ani ne abin nan da aka saukarwa ma'aikin Allah to nake karantawa nake jin dadi yace ni ma muna jin dadin karatun nan nayi ni gomin abin da aka rubuta a kai in gani a lokacin Allah ya rubuta alqur'ani a jikin ganye ko jikin allon kafada ko jikin wato ainihin wani abu mai fadi ko jikin fada sai ba ni in gani sai ya tsinci da shi a ai kai najasa ne idan kana son in baka wannan rubutaccen abun ka fara musulunta tukuna kai wanka kai alwala sannan ka zo in baka karanta shikenan sai ya ji dadin abu ya musulunta ya yi wanka ya yi alwala saboda ka shikenan sai ta bashi ta yadda ta bashi ya karanta sai ya gargado takobin nasa ya taho fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwankwasa kofa aka ce waye zai ce umar ibn al-khattab ne ta bizrafi shi ke nan muka da kanmu yau umar ibn al-khattab ya shi nan ya taho zai zo ya kusa abin da hali yayi sai bakin Allah ce ku banni da shi aka je aka dage sakata ya miƙo hannu ne kuma bakin Allah ya dake hannunsa sai da bakin Allah ya yi masa kamun irin kamun gwaraza yadda kamar ƙashinsa zai fashi yake cewa ya Muhammad yake ambatarsa ya ma'aikin Allah ji'itu musliman la muhariban na taho ne fa ina musulmi ba na taho ne dan yake ka ba ji'itu musliman la muhariban na zo ne dan in bada gaskiya ba dan yake ka ba sai ma'aikin Allah ya kawo shi suka shigo da shi amma takobin din yana hannunsa amma yadda ma'aikin Allah ya masa kawo amma kuma ga abin da yake cewa sai ma'aikin Allah ya sake shi sai ga sai kamar yana keta gumi saboda rukun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana neman cikakken sadauki ka sa ma'aikin Allah ka tsaya nan Abu Dudana ya fara yace ban yi taba karo da wani mutum ba face sai na ci nasara amma wata rana dakawawa na kawo annabi ko ya tankade ni ba fa yaki zabe da shi ba tankada ta kurge na taho ya tankade ni ma'ana kamar ya kada kansa sai fadi guda yana fitar da dafara an san dafara yawo mutuwa ye ke 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 haka numfashin ya dawo bakin sa tike da yau mai nauyi ma'aikin Allah ashe haka kake to yanzu idan dunkulewa kai kanaushe ne yake nan za a yi ai sai dai wani wani ba kawai in taso ba amma ka tankada ni tankadawa kawai shi ne da Umaru sai wannan abin ya faru sai ya musulunta bayan kusan shekara huɗu ana rigima ana gwagwarmaya sai wato daga nan shi ne musulmi na 40 cif amma kafin sa musulmi a shekara uku nan mutum 39 ne su kaɗai suke musulunci sai ya sami kalmar shahada ta zauna a zuciyarsa da bakinsa sai ce amma ma'aikin Allah ga shi wai za mu tada sallah shin za mu tada sallah din nan yaya za a yi a tada sallah a ɓoye kuma alhali a kan gaskiya muke ai wata za mu je gindin Ka'aba a yi a waje a waje gindin Ka'aba gindin Ka'aba mu je aka taho an canza lafazin kalmar Allahu Akbar Qurayshawa suka ɗebo makamai suka taho kowa sai ga Umar ya ja daga ya zare takobi a ƙara so mana a gani uwar mutum ta yi wani eh wai Bahaushe na cewa uwar mai tsoro ake wa barka to in ka tsoro ka je ka koma gida a yi maka barka ashe danki baya an yi sa'a danki baya ciki to wannan ya gwada ashe la yamassuhu illa al-mutahharuna masu imani kadai aka yadda su taba alqur'ani shi ya sa Shehu Abdullahi na Gwandu yace malikiya ta ce kar a danka alqur'ani a hannun mutum wai dan a bashi ya ga hujja kar a bashi ya fara musulunta ta gona sannan a bashi alqur'ani amma ya ce nuna min inda Allah yake kaza kar ka bashi sai halatta ba saboda la yamassuhu illa al-mutahharun uku kenan ko aka ce a la yamassuhu illa al-mutahharun ma'anarsa ba wanda zai taba alqur'ani sai wanda ba shi da hadasi babba menene hadasi babba janaba ko nifasi ko jinin haila wannan hadasi ne babba shine ma'anar la yamassuhu illa al-mutahharun duk wanda yake da janaba a jikinsa ko wanda take mai al'ada ko wanda take mai jinin haihuwa ba za ka taba alqur'ani ba saboda alqur'ani la yamsu illa mazahir wa kuma ta da wannan dahara ko baradin da haka kuskure ne babba na ji wata fatawa da take yawo wai matar da tayi bari ta ci gaba da azuminta ta ci gaba da sallarta sai karatun alqur'anin ta a wannan abin ne ya fita na cikin ta ɗayan biyu ko dai haila ce ta zo mata a matsayin gudan jini da ya fara zama halitta bai zama ba kaga haila tana hana sallah tana hana azumi tana hana ta alqur'ani ko ba mutum ne amma halittar ta bata fika ba akai barin sa za a ga inda kai yake za a ga inda kafa buzuki za a ga inda hannaye suke za a ga inda gangar jikin sa take aka barin da shi yanzu kuma nifasi ne jinin nifasi mafi karancin sa kwana 60 idan haila ce mafi karancin sa kwana 15 mafi yawancin ta kwana 15 mafi karancin ta duk dugowa da nifasi ko mafi yawancin sa kwana 60 mafi karancin ta dugo daya shine bambanci nifasi mafi yawancin sa kwana 60 haila mafi yawancin ta kwana 15 mafi karancin kowanne su dugowa daya idan ana son a samu cikakken bayani a nemi littafin al-haidu wal-hamlu wan-nifasu bainal fiqhi wa dibbi na Umar Suleiman al-Ashka ya bayyana yadda abin yake saboda kada ka je ka karanto mana hadisin bulughul marami sai zo ka ce da mu ai mafi mafi nisan nifasi kwana 40 ne a'a kwana 60 ne in ka kawo hadisi to ka koma gurin malaman hadisi ki maka bayani matsayin hadisin ko ka koma gurin malaman furu'a kaga hadisin da yazo shin a sahabbai wane ne yayi aiki da hadisin sannan ka dauka mana hukunci ba da kawai ka ji gundarin hadisi ba sai an samu suwa suka aiki da hadisin yanzu ya zama duniya ta babu duniyar ilimi wadda dole a tsaya a kula da ita saboda haka ashe la yamsuhu ba wanda zai taba alqur'ani ga yanda ilimi ya tabbatar a malikiya ilal mutahharun sai wanda yake ba shi da hadisi hadisi babba shine janaba ko haila ko nifasi ko kuwa ba wanda zai taba alqur'ani sai wanda ba shi da hadisi hadisi karami shine rashin alwala ko rashin taimama in zaka taba alqur'ani saboda girman sa ka je kai tsarki ka zo kai alwala da ba shi annabi ne imani baya tsuguno bai tsarki ba shi hankalinsa hankali ne mai kwaya ba irin hankalin bature ba wanda yake yin ba haya ya sa shi ya share kuma ya fulo shi da boki ta daya fulo shi ya kwara ruwa ya kore bandakin da boki ta guda amma shi sai sa shi kawai dan kazanta to musulmi mai hankali ne hankali mai kwaya shi sai ya sa ruwan ya wanke da jasar sannan ya kora da abin da ya saura na ruwan ko ba komai dai ya tsarkake jikinsa la yamsuhu illa al-mutahhar ba wanda zai taba alqur'ani kada a taba alqur'ani in an ce ba a khabari bane nahyi ne to ba wanda zai taba alqur'ani kada a taba alqur'ani illa al-mutahhar sai bayin Allah masu tsarki na'am
tanzilun min rabbil alamin
tanzilun shi wannan littafi na alqur'ani ko ko shi wancan lawhul mahfuz da malaiku suke tabawa saboda tsarkin su to shi alqur'ani din tanzilul saukakken littafi ne min rabbil alamin daga Allah ubangijin talikai na'am
afa bi hadhal hadith antum mudhinun
afa bi hadhal hadith antum mudhinun shin da wannan alqur'anin da aka saukar muku kuke karanta shi kamar kuna hira kuna jin dadin abin da Allah ke faɗa kuna jin dadin abin da Allah ke hukunce hukunce da shi kuna jin dadin kissoshi da Allah ta'ala yake ba ku ashe kenan alqur'ani ga mai imani bayan littafin ibada ne sannan littafi ne wanda zai ɗebe maka kewa kamar yanda labarai suke ɗebe maka kewa na alqur'ani ya ma fi na labari daɗin ɗebe kewa afa bi hadha alhadisi shin da wannan littafi da yake ba ku labaran annabawan farko, ya ba ku labarin annabawan ƙarshe, ya ba ku labarin al'ummatan farko, ya ba ku labarin al'ummatan ƙarshe, da shi ne antum mudhinuna, kuka zamanto kuna ƙaryatawa. Bai kamata ku ƙaryata ba, domin littafi ne wanda ya kasance walau kana min indi, walau kana min indi, walau kana mene ba ke cewa walau kana min indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katira, inda ake littafin nan daga wajen wani Allah yake, ai da an samu sabani mai yawa. Sai ka samu littafin Luka, injilar Luke, injilar Matthew, injilar John, ba ta inda suka hadu. Kowanne abin da yake karantawa littafinsa daban, abin da yake ba da kisa littafinsa daban, amma Alkur'ani ko riwayoyi ka hada gaba daya, sai ka samu suna da manufa guda ɗaya ne: shari'a ake so a nuna maka, ko hukunci ake so a baka, ko kisa ake so a baka, ko labarin halitta ake so a baka, ko labarin bayan rayuwa ake so a baka, ko labarin bayan tashi ake so a baka, ko labarin wuta, ko labarin aljanna. Har dan itacen da zaka ce aljanna sai Allah ta'ala ya rama sai baka labarin sa. Ba mu karanta ba shi karantiya a cikin hadda ayaba aljanna, a cikin hadda wato ainihin fidil magariya wanda ba kaya a tare da ita, in zaka tsinka kawai ba kaya a jikinta, ba ciwata, babu cutarwa. Saboda haka ashe kenan shin da wannan littafi ko ka kasance an tumudi muna kuke karyatawa, sai a duna miki.
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
وَتَجْعَلُونَ sannan kuke sanya rizqakum, wato ainihin godiyar da Allah ta'ala yake so ku yi masa, annakum game da wannan godiya shi ne rizqakum. Nan kalmar rizqu a nan tana nufin ashukuru. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ kuke sanya godiyar da ya kamata ku yi wa Allah akan Allah ta'ala ya ba ku ni'ima, annakum tukadhibuna kuna ƙaryatawa da wannan ni'imar da Allah ta'ala ya muku na arzikin lafiya, arzikin samarwa, arzikin yaya, arzikin numfashi, arzikin abokan rayuwa, arzikin imani, wannan dukkanin su arziki ne. Amma gashi sai aka waye gari, annakum ku tukadhibuna kuke ƙaryata wannan ni'imar, ma'ana kuke kafirce wa wannan ni'imar, ba kwa godiya wa Allah ta'ala. Wato ma'ana abinda Allah ta'ala ke so, la in shakartum la azidannakum, idan kuka gode wa Allah ni'imar da ya muku, to Allah ta'ala a shirye yake ya ƙara muku wannan ni'imar. Wala in kafartum, amma idan kuka butilci, inna azabi la sharid, azabata tana nan matsananciya ce ita. Saboda haka kalmar al-kufru tana nufin wani lokaci kafirci, amma wani lokaci tana nufin butilci. Kafirci sai a ce su shi ne butilci, aka ce a kafirci daban, butilci wani ɓangare ne wanda a iya samun sa har a cikin muminai. A yi maka nima ka butilci, amma ba ka kafirce ba ne. Shi yasa ma'aikin Allah ke cewa ashukuru ala ni'imati amanu li zawaliha, idan Allah ya maka ni'ima kake Allah na gode, to kamar kai wa wannan ni'imar da bai bayi ne ka rike ta ba za ta gudu ba. Shi yasa aka ce wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil 'alamin, magana hukunci ko ta aikin haji. Wa man kafara, wanda yayi wa Allah butilci, ya bashi dukiya, ya bashi lafiya, ya bashi tsawon rai, amma bai je ya sauke faralin aikin haji ba, shine wa man kafara, wanda ya butilce. Ana kiran wannan kufurun duna kufurin, kafircin da ba kafirci ba. Wani ce mala akwai kafircin da ba kafirci ba, eh a lugha muke nufi kafirci ne ma'anar butilcewa, ba kafirci da ma'anar wanda ya yi ridda ba. Wanda ya samu damar da zai aikin haji, sai ya ki zuwa aikin haji, ya yi ridda bai yi ridda ba, ina ridda za ta shiga? Sai dai idan ya ci aikin hajjin ba wajibi ba ne. In ya ci aikin hajjin ba wajibi ba ne, to ya yi ridda. Amma ya ce a na san wajibi ne, amma ni dai ba za ni ba. Saboda me? Ni ba na san hawa jirgin mutuwa ake. shi ba zai hau jirgi ba. Kaga anan ga abin da yake tsoro shi yasa bai je aikin haji ba. Ya kai fitta kenan a'a to ya za'i da shi sai ake fa inna Allaha ganin ala alamin Allah sai ake masa Allah ya isa. Sai ta bace duk da haka dai. Ta bace. Mutum ba ya ce maka Allah ya isa ya bari Allah ya ce maka Allah ya isa. Ai sai aga to rayuwa kuma akwai tsoro. Saboda haka Allah Ta'ala yake cewa wa taj'alu narzakakum har kuke sanya irin wannan godiyar taku mecece godiyar annahum tukadhibuna kuna ƙaryatawa ne da wannan babban ni'ima da Allah Ta'ala ya yi muku. Na'am.
Falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun.
Falawla Allah yake cewa ta ina ma dai za ka ga mai irin wannan butirci idza balaghatil hulqum idan rai ya zo makogwaro. Ma'ana Allah Ta'ala ya sanya mala'ikun da suke taya mala'ika a zara'iru ɗaukar rai. In zai zo ɗaukar rai ba shi kaɗai ke zuwa ba, gayya yake yi yake wa ita hore ita. Mala'ika a zara'iru in zai ɗauki rai ba shi kaɗai ke zuwa ba, yana ɗauka ne cikin jama'ar mala'iku irinsa. Ma'ana a zara'ilai masu taimaka wa a zara'ilu wajen ɗaukar rai. To shi ma yana daga cikin sunayen da zai wuya ka ji wannan sunan. Zai wahala ka ji an sa wa mutum wannan suna na Azra'il. Amma ana sa Jibril, ana sa Mika'il, ana sa Ridwan, ana duk ana sawa saboda akwai ƙanshin alheri a ciki. Amma kar ka sa wa ɗanka Azra'il. Duk abin da ya karkai mamaki. To kaga ashe a cikin suna ana san ajikan shin alheri, ana san ajikan shin alheri. An ce wata rana za mu zai sha Allahu, an ce wata rana wani ayari sun kawo taguwa suka ce wa ma'aikin Allah so muke taguwan nan ka ganta ka shafi jikinta ta samu albarka, amma kuma ka sa a tatsa mana nonanta. Sai bakin Allah ce aiku kun kyauta, ya kama ta ya sha fati a lebata albarka, to kuma a sa wani ya tatsi nonan ma'aikin Allah ka sha. A cikin ayarin matafiyan da suka zo da taguwar sai bakin Allah ce to wa zai tatse ta. Sai wani daga hannu sai ce a'a, ba za mu bari ka tatsi sunan, ba za mu bari ka tatsi nan ba sai ka gaya mana kai ne waye sunanka. Sai ce sunana murku ɗaci. Sai ma shi ce Allah ku ba ka zana ya haƙuri, ba ma san Allah shahid da buɗaci. Wani sai ce sunansa Sahalu. Sai ma shi Allah ce ma dalla da Sahalu, inna Allah Sahalu ne yuhibbu Sahala. Allah Sahalu ne yana son mai suna Sahalu, sassauci da sauki. Ba Allah ta tsaita cikin kalaman sai na Umaru. Wani ya taɓa zuwa ya ce ya sunanka, ya ce sunana Hudadu ɗan Hudadu. Daga ina? Ya ce daga garin Hariku. Ya ce subhanallahi, Hariku gobara sunanka a daga garin ku Hariku? To in ka gama zamanka a nan ga dai sunan naka ba daɗi, kuma in ka koma garin ku za ka samu wuta ta cinye garin, saboda sunan garin kansa sunansa da ba gobarau. To ashe a cikin suna ana san alfa'alu, wato ainihin fa'alu, jin ƙanshin alkhairi. To kalmar Maliku ai kaga sunan mala'ika ne amma mai gadin wuta ko? To amma aka ce ana sawa shi kuma saboda sunan ya tuna maka sunan mala'ikan ka koma jin tsoron Allah. Shi yasa ake samu Anas ibn Malik, kuma aka samu imamu na Malik ibn Anas. To amma cikin sa akwai wani tafa'uli har ila yau. Me ya tafa'uli ke cikin sunan Malik? Wanda Allah ya mallaka wa abubuwa da yawa na alkhairi. shine maluku wanda Allah ya mallaka wa abubuwa da yawa amma na alkhairi idan al-imamu na maluku baka ji ya mallaka masa hadisai da yawa da iya fahimtar nasi ba to kaga sunan maliku je tasiri akan sa Allah ya mallaka masa abubuwa na ilimi da yawa na alkhairi to amma duk da haka a mazhabin shi malikiya fatawa a mazhabin malikiya asawa mutum sunan mala'ika wa kariha malikun maliku ya ce makaruhi ne ni dai ina bana su in an sa yayi amma da ba a sa ba yafi to amma shehul islam mujaddadi a cikin fiqhun malikiya sai ce maliku ya karahanta amma ni na halatta me yasa ka halatta yake saboda albarkar shi maliku imamu na malik sunan sa kenan maliku to ni ina neman albarkar sa saboda haka ni na halatta in kana huwa kariha wa ana me ake ce da shi ajazu na halatta kana da da kana zo ka sa masa maliku ya halatta ka sa masa jibril ya halatta ka sa masa mika'il ya halatta har ma israfil kana iya sawa amma dai azrailu ayi a hankali yawa la ya masu huko ashe mun guje nan afa bi hadal hadisi mun guje ne ko ehe shi ma mun karanta falaula idza balagatil hulqum yace ina ma dai a lokacin da rai ya zo makogoro dan adam zai ga abin da ya gani wa antum ku mahalarta shimfidar da mara lafiya yake kai hina idin a wannan lokaci tanzuruna kuna duba zuwa gare shi ga idanunsa yana kallon ku amma wakil ba ku yake kallo ba saboda me an rufe idan duniyar an bude idanun lahira idanun duniya baya gani ba kaho ne yanzu idanun lahira an bude shi yana kallo saboda haka kuna ganin sa a tare da ku ne amma fa ba tare yake da ku ba a'a ya shiga cikin wata duniya daban ana ce mata alamul barzakhi ya koma cikin alam din barzakh menene barzakhu ya bar duniya amma bai je lahira ba yana a waiting room ka shiga ganin ofisan amma baka samu shiga cikin office din da teburinsa da kujerar suke ba kana ina kana gurin sakatare ko fiye din sa shine zai shiga ya gaya masa cewa ai ga wani ya zo ai da ma na ci da shi yanzu to shi fiye shi ne wato ainihin kamar babban sakatare zai shiga fada ya ce to gashi nan ya zo sai da ma mun san zai zo amma ya jira saboda idan ya zo abubuwa za a yi da ban mamaki to kafin wannan shigo ta sa wannan filin a aje shi a waiting room gurin zaman sauraro amma a bude masa AC a kawo masa shayi a kawo masa zuma a kawo masa kunkaso a kawo masa meye a kawo masa a kawo masa to kai ka san to yanzu ban ma shiga ciki ba kenan in na shiga ya za a yi kaga sai abin da har yi shine ake cewa ran mumini Allah sai ya dauki ran sai ya jefa shi a cikin koren tsuntsu sai a jefa tsuntsun aljanna yana kiwo kaga ba cinya ba kafar baya an cire wa mumini rai sai gangar jiki za a sa wa kasa gangar jikin ruhin yana ina sai a jefa wa koren tsuntsu sai a jefa tsuntsun aljanna yana kiwo saboda gangar jikinka ga ta dai amma kai kadai ka san ni'imar da kake sha to haka idan aka ce akai mutum prison kafin a shigar da shi ciki akwai waiting room inda za a ajiye ka ai tagin ka a kwace maka riga a kwace ma agogo a cire ma takalmi a cire ma hula a rubuta komai da komai naka kafin me kafin ka shiga ciki in gurin kana zaton da fanka kuma fici babu in kana ta akwai ruwan sha a sai ka bari in ka shiga ciki ka sha ruwan ba wanda zai kama ko shayi ko har ruwan ma ba za a kama ka ba me kake jira kullum a dai ce an karbe ka ki amma ka shiga ciki ai kika san cikin ba irin nan bane to haka ran kafiri yake ya shiga an cire masa hula an cire masa takalmi an cire masa agogo an cire masa riga kafin a shiga can ciki ran nasa yana ina shi kuma ran nasa an jefa cikin wani bakin tsuntsu amma an jefa tsuntsu a cikin gidan wuta to ko da dai ana ganin ga yanda yake shi san abin da yake ji to Allah ta'ala yake cewa idan rai ya zo wannan gurin wa antum ku hina idan a wannan lokaci tanzuru da kuna kallansa har ma kai magana ya wai gode idan sama ya kalle ka ba zai iya ba ashe har gunnan ma an toshi kawai dai gangan jikinsa ce anan amma shi kam ba ku yake gani ba halittar lahira yake gani wa antum hina idan tanzuruna Allah ya ce mai
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اللَّهُ وَنَحْنُ مُؤْمِنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مَبِيَا كُسَنْتِ إِذْوَا غَرِيشِ وَأَنْتُمْ أَمَّاكُ هِيَنَ إِذٍ أَوَأَ أَشْهِدَ أَنَّكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ walakin la tusiruna Allah ce mu ne mafiya kusanci zuwa gare shi walakin amma ku la tusiruna ba ku gari ma'ana kun kasa samun basirar gane haka ma'ana har zuba ku hankalinku da basirarku bata gane cewa ba tare yake da ku ba ƴaƴansa idan sun zo za su ga kamar yana kallon su ba su yake kallo ba matansa idan sun alhaji ya jiki ya daga ido garau ya sauke ko ji bai yi ba sai dai mai niyyar ji a jiki da sauki shi ba ina ba kai yake kallo ba ba kai yake ji ba walakin sai dai cewa ku la tusiruna ba ku gani na'am
falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha
falawla Allah yake cewa ina ma dai in kuntum in kun zamanto ghayra madinina ku kuna ganin ina ma dai za ku kasance ababan da ba za a sake tashi ba kamar yanda kuke fada tarji'unaha ma'ana ku dawo da wannan ruhin zuwa gangar jiki mana in kuntum sadiqina idan kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke fada cewa ba za a taho lahira ba ai gashi kuna gari dole zai rabu da ku zai dawo gurin mu to ku dawo masa da ransa idan kuna da gaskiya na'am
fa amma in kana min al-muqarrabin farawhum wa rayhanun wa jannatu na'im
fa amma shi wannan bawan Allah da ya tafi zuwa lahira in kana min al-muqarrabin in ya zamanto daga cikin bayin Allah makusanta Allah saboda kikkiawar bauta da Allah ya karba gare su farauhun hutu ya tabbata gare su waraihanun da arzikin da baya yankewa ya tabbata gare su wajannatu na'im kai wato wannan shine ungwade ga wannan ma kara da wannan shine wannan farauhun hutu ya tabbata gare su waraihanun ga arziki ya tabbata gare su wajannatu na'im al-kai kuma dai shiga aljanna kudilmi ye gaba daya in an dilmi aljanna ba shikenan ba da hutun da arzikin duka ya samu farauhun wa raihanun hutu ya tabbata gare su wa raihanun da kikkiawan arziki wajannatu na'im da kuma aljanna wacce take ba abujar da waman ni'ima amma akwai riwayar faruhun wa raihanun eh ma'ana wani sa wata sabuwar rayuwa ta tabbata gare su wa raihanun sabuwar rayuwar da take da sabon arziki ya tabbata gare su wajannatu na'im da kuma aljanna dawama cikin ni'ima wannan shine sunfi na farko an kare min al-muqarrabin na'am
wa amma in kana min ma'adin yamin fa salamun laka min ashabin yamin
ko kuma zai zamanto yana cikin daraja ta biyu shi ba muqarrabi bane amma yana cikin waɗanda suka tashi bangaren dama cikin aljanna kenan to fa salamun laka min ashabil yamin kullum abinda suke wa junansu magana da shi salam 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 aminci 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 ma'ana Allah ta'ala ya amintar da ku daga bakin ciki da azabar lahira na'am
wa amma in kana min al-mukaththibina dhallin
wa amma idan mutun ya zamanto shine sinfi na uku in mutun ya zamanto min al-mukaththibina dhallin cikin waɗanda suke ƙaryata annabawa abalina sannan wanda suke cikin halin patatu fanzulun min habib Allah ce yana daga cikin abin da zai musu hukunci da shi fanzulun min habib Allah ta'ala zai ba su masauki amma na wuta mai zafi wansuli wa tasliyatu jahim sannan za a gangara da shi wutar jahima wani bangare ne daga cikin jinsin mutaci da Allah ta'ala ke yi wa wanda ake san azabtar da shi azaba da ita na'am
فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَسْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
إِذَا يَذَبَنْتُوا لَكَ تِكِينَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ مَا قَرِيَتَا مَا سُقَرِيَتَا وَا سَنَّمْ بَشَتُوا فَنُزُلٌ اللَّهَ زِيَبَشِ مَسَوْكِي مِّنْ حَمِيمٍ wata silitu jahim Allah zai masa masauki wajen gangara a sashi ya gangara wutar jahima inna haza kaga wannan abinda mutun ya gani azaba ta konewa da gangarawa cikin wutar jahima din nan wannan lahu haqqul yaqin shine tabbas din azabar da kafiri ke inkari ga ta same shi fa sabbi ya kai wannan annabi abinda aka sanka da shi ko da shi shine tasbihi to ka dore akan wannan tasbihi bismi rabbikal azim kana mai kada tsarkake sunan ubangijinka ubangiji madaukakin sarki alhamdulillah to alhamdulillah to wadi kila dai ina ganin zancan